haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Aliyar Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zamu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta wato social media da aikin jarida zamu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai wanda a sautayi labaran sun zama shafaffe abinda ake cewa fake news a turanci wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba dake kamfanin dillancin labarai Nigeria wato nan da Muhammad Ismail na kafar yaɗa labarai da ake kira The News Hawk da kuma masana ilimi akan aikin jarida
da social media tana barazana ga kafofin yaɗa labarai musamman ta yaɗa ta bayyanar da breaking news kaman labari ya faru yanzu kafin masu men media su buga zaga social media sun fara buga breaking news din sai dai kawai in sun buga jama'a tun yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin kanzan kurin lokaci ko sun gani dai za su saurara su tabbatar su yi amfani da su men media din wajen tabbatarwa eh hakan ta faru ko ba ta faru ba yanzu ka ko kaman a ce wannan zanga-zangan da ake ko wani yayin kashe wasu da sauransu za a ga su social media ne za su ga rahotunan amma daga baya kafin su men media su zo su tantance labarin gaskiyan me ya faru su fito da shi don na ga ta nan ne kawai dai suke barazana ga men media amma ban da aka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran kanzan kurege akwai labaran karya a social media su yasa an sun gani za su dan jinkirta da su tabbatar sai dai akwai wanda ba su fahimci wannan ba daga sun gani kawai sai su ci gaba da yaɗa abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen saboda irin wannan abu shi yasa ake ilmantar da mutane kamar irin su akan check fad yadda za ka yi ka tabbata wannan labarin gaskiya ne a kuna ƙarya
kamar Yakubu Musa shi ma Muhammad Ismail na kafa yaɗa labaran da News Hawk ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura
ta kafa sada zumunta din nan wani abu ne wanda yake za a ce zamani ne wanda an ce zamani riga wanda dole ne a tafi da shi sai dai akwai wasu kalubale kamar yadda kake kattan ka fadi akwai kalubale da yawa da ya zo da su musamman yadda ake mutane wanda ba ƴan jarida ba ne ba su san haƙƙin jarida ba ka san matsalolin ma babba guda ɗaya shi ita ce shi wannan social media kasa kafan watsa yaɗa labarai din nan na sada zumunci ya maida kowa ya zama ɗan jarida da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba kowa ya zama dan jarida shine babban matsalan da aka samu sannan kuma mutun yana da wani dama wanda dacan baka isa ka yaɗa labari ba dole akwai wasu hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakonka ko kuma jama'a su san abin da kake faɗi to zan daga ɗakin ka kana kwance in ka ga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu wani kaza ya mutu an yi gobara a can an yi fada a can wurin da shauransu wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kanzur ba to abin da yake kawo matsalan kenan wanda kuma a tsari na demokradiyya da muke kusan za a ce kowa yana da dama na ya faɗi albarkacin bakin shi to sai dai kuma daman shine idan zaka faɗi dole ka kasance ka faɗi gaskiya shi yasa a kasashe da yawa in ka duba ko kwanan nan ma Trump ya dauki matakai ne dake yadda ake ta yaɗa labaru wanda yake wasu basu da tushe akan musamman a yadda yake tunani
masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu ƴan jarida da ma kuma al'umma Dr. Adamu Adamu malama ce a sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta kuwa bayyana tasirin social media ga aikin jarida.
Wato Haji Ibrahim, kafafen yaɗa zumunta na social media
kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata, kuma dole zamani ya tafi da su domin zamanin ne ya kawo su. Babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida. A'a, social media ka shokan kanta ai kama aikin jarida ne, ma'ana ma'aikatan kafafen yaɗa labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su, su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikin su, ba wai su bashi ko kuma su bar wa'innan kafafi su zama musu kalubale ba. Abinda nake nufi a nan shine su kafafen yaɗa zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yaɗa labarai ta mallaki wannan platforms din, ta mallake su, ta yi kokari ta san yadda za ta sarrafa su, ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su domin su samu su tafi da ayyukan su yadda ya kamata. Saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu. Ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kubce daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma, to a nan ne za a samu baraka. Amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da haƙƙin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya, labarai waɗanda ba na kanzon kurege ba, kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata ga social media, to kamata yayi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yaɗa zumunta na social media a wajen rahotanninsu, a wajen bibiyan al'amura ne da kullum na al'umma, a wajen ƙaryata labaran ƙasan kurege da jama'a suke yaɗawa ta hanyoyin ba da updates akai-akai, wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da kakkautawa ba. Ni wannan shi ne ra'ayina.
Dr. Adamu Adamu kenan malamar aikin jarida a Najeriya, wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu ƴan jarida, musamman ma a wannan lokaci da kafar sada zumuntan ke ƙara shiga zukatan al'umma.
Nasir Daniya, masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukuncen yaɗa labaran ƙarya a Najeriya, musamman a kafofin sada zumunta, yayi mana ƙarin bayani.
Kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani, wasu ko dai da gangan, wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba. Ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da alaka da rashin sani. Misali, mutane sun ɗauki cewa shi wannan cyber crimes prohibition act da Najeriya take da dokoki ana tsamanin kamar social media da ya shafa. Kuma wasu social media mutanen mu sun ɗauki kawai Facebook da Twitter sune social media. Amma wato abubuwa da suka hada da YouTube, abubuwa da suka hada da email, abubuwa da WhatsApp din nan da muke amfani da shi, duk abubuwa ne na sadarwa ta zamani. So yanzu zamu dauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na racism, kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai kai wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu. So in kai wani abu wanda ada alaka da racism ko xenophobia, irin abubuwan ga da suka afku ba da daɗewa ba Afirka ta Kudu game da 'yan Najeriya da sauran wasu ƙasashe, 'yan wasu ƙasashe, to in kai ma mutum shi ko wani ɓatayya ko wata magana wadda ta nuna wannan bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu, to za ka iya tafiya gidan yari shekara 5 ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan 10. Sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting. Shi cyber squatting kamar abu ne wanda mutane waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi. Kamar yanzu misali VOA, Voice of America, tana da website ɗinta ko portal da yake da domain mai suna www.voahausa.com. To yanzu kaman kawai daga Najeriya ko daga wata ƙasa sai mutum yanzu sai ya dai ya saci kaman VOAA, sai ya ƙara A guda sai ya zama voaahausa.com. To wannan yayi cyber squatting kenan, shi ne ɗaya daga cikin misalai. So in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da niyyar cuta, to shi kuma kai laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara 2 ko kuma a ci ka tarar da za ta iya kai naira miliyan 5.
Sauraro a nan shirin dandali ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da Nasir Daniya da Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Ba wai mutum bai da abun fada ba, kar ka zo cikin al'umma kana yin magana wacce take ba ta gaskiya ba. Ana maganan bara tun kafin kai a haife ka ake yi. Ka sani
bara ko almajiranci daya kai ka ba mu shawara, kai ka ba mu shawara kace a bambance tsakanin almajiranci da bara.
Ko yana yi ne na kuskure da ya fi ya dauko maganan shi daidai. A'a ka ci tuwon kafin in ci ayi.
To bara bari mu ji.
Ka ci tuwon ayi Sheikh. Ai tuwon
Albani, Albani bari mu kalla. Sheikh Albani, Sheikh Albani ina magana ni tambaye maka tambaya.
Ba kan ku da wannan lokaci barkamu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fata kuna nan kalaukan mai da muke a nan Washington DC. Muna shigawa da tattaunawa maganar bara ko kuma almajiranci da kuma yadda yake canja fasalin zaman al'umma a sassa da yawa na kasashen mu na Afirka tun ma ba Najeriya ba kuma a Najeriya musamman arewacin ta. To yau ma zan sake haɗa ku da Isa Lawan Ikrata da bakinsa malamai guda biyu da ya gaito domin tattauna wannan al'amari, wato Sheikh Haliru Malayam kuma Sheikh Jamilu Albani, inda yau za ku ji wasu daga cikin wato abubuwa da suka shafi wannan al'amari musamman ita kanta cutar corona din yadda ta kutso cikin wannan al'amari ta shafe shi. To malam Isa bismillah.
Babban mutum ya ce yaran wanda aka kore su ne aka rushe musu shago, yaran wanda aka kore su aiki ne, yanzu ya gama gaya mana cewa baran nan an yi ta 1957 ko waye da
karatun allo
almajiranci karatun allon nan an fara shi kaza. To kina akwai tanakuzi ya ce kuma yawancin su a wata maganar kuma ta farko ma ya ce yayan wa'annan ne. So ni abin da nake kallo ya kamata mai facing reality. A'a ba wai mutum bai da abun fada ba, kar ka zo cikin al'umma kana yin magana wacce take ba ta gaskiya ba. Ana maganan bara tun kafin kai a haife ka ake yi. Ka sani
bara ko almajiranci daya kai ka ba mu shawara, kai ka ba mu shawara kace a bambance tsakanin almajiranci da bara.
Ko yana yi ne na kuskure da ya fi ya dauko maganar shi daidai. A'a ka ci tuwon kafin in ci ayi.
To bara bari mu ji.
Ka ci tuwon ayi Sheikh. Ai tuwon
Albani, Albani bari mu kalla. Sheikh Albani, Sheikh Albani ina maka ni tambaye maka tambaya. Mu aje wannan kuskuren mu kalli tambaye da na maka, mu kalli tambaye da na maka.
Number 2 ina zuwa number 2 point of correction. Akwai bambanci tsakanin namiji yana gwamna ya tafi da abu. Ina da dalilin da yasa na faɗa.
Mu aje magana nan, muna magana, muna magana akan almajiranci. Muna magana akan almajiranci. Sheikh, muna magana, saurare ni Sheikh. Muna magana akan almajiranci ne. Muna magana almajiranci, duk magana siyasa aje ta. Yanzu maganar almajiranci an ce za
ya dina samu na magana siyasa. Ina da magana
to za ku iya buga misali.
Freedom of movement da yake ta magana. Constitution din da yake karanta wannan shi ya fadi cewa akwai halin da za a iya kwace mu mutun rashin da yake da shi. Shi ya fada. Ka je ka karanta an ƙarya ake maka.
Yanzu
akwai na farko number 1 akwai abin da zai zo kana da public peace. Common right din da aka baka yanzu an ba mu right of speech. Amma idan mutun zai zo a right of speech din ya dinga yin maganganu ya zagiwa ne gwamnati ta kwace, constitution ya kwace, sai kenan
yanzu mu kallar
maganar right of order, magana public order.
Mudawo magana malam muna maganar almajirai ne da almajiranci kar mu shiga wani abu daban.
Muna tambayi
muna magana
a magana akwai abubuwan da so da yawa ɗan human right za su tafi daban addini kuma fuskan da ya kalla na musulunci daban. So ya kamata ya dauki guda daya in zai magana akan human right ne daban yanzu in kanke mutun hannu ɗan human right za su ga ka saba in yayi sata ya kai nisabi amma addini musulunci ya ce a yanke mai hannu
yanzu
saboda haka tunda kace in bar wannan maganan mu abinda muke fada shine har yanzu har gobe muna son a samu dama ya za a yi ƴaƴan mutanen nan su karatu kala biyu su karatu addini su haddace alqur'ani su karatun zamani su tafiya da fuka-fiki guda biyu
to amma me yasa kuke ce a mai da su gidan
zuwa burin mu shine kowanne da yanda kake nan isa lawal ikarada ba kai karatun zamani ba za ka zama haka ba a cikin su muke so a samu ciyamomi muna fatan Allah ya kai mu yau a cikin su a samu gwamnati muna fatan Allah ya kai mu a cikin su a samu shugabannin kasa amma ta yaya da jahilci shi karatun alqur'anin da ake karanta ake magana maratib ne akwai karatun alqur'ani tilawatan akwai karatun alqur'ani ka san shi ka san tafsirin shi ka san ma'anar shi saboda haka mu abinda muke kokari shine yaran nan kowa ya zauna a gaban dan shi a gaban iyayen shi in yi karatun boko ya dawo je karatun addini kuma akwai abinda ake cewa custody yanzu a constitution din da ake fada idan baka kai shekara 8 shekara 18 ba in mutun ya musulunta in ka kai shi kotu kotu za ta ce a mai da shi wajen iyayen shi in christianity yake za ce a mai da shi christianity a mai da shi garin su kenan ashe custody akwai custody na mutumin da idan bai kai shekaru ba wanda suke na maturity dole za a mai da shi zuwa ga garin su ko iyayen shi
shek albani ku yanzu kun yadda a mai da yara garin ruwan su ne
abinda muke fada abu biyu ne ya taso na farko ga wannan fitina ta taso ana kawo mana namu mu ma duk wanda yake jahar Kaduna an kawo mun kebe su a waje daya mun ba su abinci mun dauko likitoci sun duba lafiyar su kana ji wannan maganar bayan sun duba lafiyar su an sa musu kaya mai kyau ba kamar yanda wani yake fada boye ana tura su a motoci kamar shanu sa su akai a motoci masu kyau da data aka je kowanne local government aka ce chairman ya fito bayan chairman a samu sarakunan mu sarakunan gargajiya masu mutunci sannan a samu manyan malamai su karbi yaran nan kowanne yaro kuma a kai shi gidan shi
yanzu in corona ta wuce malam idan corona ta wuce za a ci gaba da almajiranci ko sun koma gida kenan
nake fada shine kowanne jaha kowanne gwamnati yana da dama ya sa dokan da ta dace da jahar shi mu abinda muke so ƴaƴan da suke jahar Kaduna ƴaƴan da suke jahar Kaduna mu ba mu gama sauke ma nauyin ba balle mu dauko na wani jaha Allah zai taimake mu zai tambaye gwamnatin jahar Kaduna ƴaƴan jahar Kaduna ne Allah ba zai taimake shi ba zai tambaye shi ƴaƴan jahar Kano ba zai tambaye shi ƴaƴan jahar Niger ba zai tambaye shi ƴaƴan jahar Zamfara ba Allah zai tambaye shi ƴaƴan jahar Kaduna ne
mun maka tambaya karfe kafin dawo zan dawo gurin ka
mu kare ƴanci da mutuncin ƴaƴan jahar Kano
wata magana da shi Sheikh Maraya ya fakada ita ce karatu da ake kamar ko na secondary kila ma ko jami'a zaka ga sai an fita waje to idan aka ce ga wani malami ya shahara a Zaria misali sai wani mahaifi daga Ikara yana so ya dauko dan shi ya kawo shi Zaria wannan tsari da kuke so ku yi yanzu zai amince ko ko kawai dai dole sai ya nemi mai karatu a Ikara
bari ka ji ba Zaria ba ni na tsallaka na ban Najeriya Najeriya yayi karatu a kunda ma za su tsallakan suna zuwa duk jami'o'in duniya da duk inda suke so su yi karatu ba wanda ya hana su balle ma Najeriya
tsarin ku zai yadda da wannan
nace maka duk duniya in kana so ka je zaka je kai karatun ka ma ba Najeriya kadai ba
irin ina maganar wannan tsarin da kace kowa ya koma gaban mahaifin
shi idan iyayen shi sun amince mishi zai je duk inda yake so ya karatu shi inda da tsari mai kyau mu kuma jahar Kaduna muna da tsarin da muka sa duk wanda zai shigo jahar Kaduna sai ya kare wannan tsarin
Sheikh Alur Maraya ina ganin kamar a iya cewa baki yazo daidai tun daga shi yana maganar kowa zai iya towa ya karatu in iyaye sun yadda an yi tsari
shi yana magana ne akan shi bai ma san matsayin masu gidan nashi ba bai san matsayin da suka dauka ba kafin yawa matsayin cewa dukkan almajiri ya fita ya tafi jahar sa ta haihuwa ashe shi bai ma san abin da ake magana ya kamata ya daina samun baki sanda yake magana sannan kuma
ina san an baka da magana kana da wani abu jibi in kana da wani abu akai zan dawo gurinka
sannan kuma ga tsarin mulki kamar yanda ne magana dazu ya kawo wani abu gashi ya karanta ya nuna mana inda aka ce jaha za ta iya tana da hurumi gashi ga tsarin mulkin a gaba
ana magana ne ana ga tsawon
tsarin mulkin Najeriya sashi na 1 karaman sashi na 3 ya faɗi cewa duk wata doka wacce ta karo da tsarin mulkin Najeriya to wannan dokar ba ta tace tsarin mulkin shine a sama wannan shine abin da sashi na 1 karaman sashi na 3 na tsarin mulkin Najeriya ya faɗa sannan kuma fitar da almajiran nan yanzu da suke yi suna cewa makarantu kaza kaza makarantun su ma ba su da kyau duk jihar Kaduna ba secondary school guda daya wadda take da library wanda yake library ba secondary school guda daya wacce take da ɗakin bincike na biology ko chemistry ko physics wanda ya amsa sannan ajujuwan makarantun a cunkushe suke sannan dan haka ne ma babu wani ma'aikacin gwamnati a yau wanda dan sa ke secondary school din gwamnati sai guda ɗaya da aka dauka aka kai primary school shi ma kafin a sashi sai da aka kashe a makarantar naira miliyan 197 saboda dan gwamnati dan mai bashi tuwo so da haka ya kamata misali ko ba gaskiya ba a dubi abin nan da kyau kuma ban abin takeici ne a ce gwamnati tana daukar mutanen ma da basu san matsayarta ba gwamna mai gidanka yace kaza kai ka warware
so da haka yana ta'alliƙin abin da gwamna yake nufi kila gwamna yayi magana a dunkule shi yana maganar wannan tsari na almajiranci za a tabbatar da kowa ya koma gaban iyayen shi ne karatu in kuma an samu izinin iyaye za a taso a je wani guri
yanzu kaman dalilin da ya faɗa cewa saboda wannan abu da aka samu ne ake mai da almajirai waye ya fara kawo corona a jihar Kaduna shi ya mai da shi kauyen su almajiri shi bai kawo ba ya da mai akai wanda ya fara kawo corona a jihar Kaduna waye shi
amma ai almajiran da aka kawo malam wato su jihar Kaduna ta fitar da almajiran ta kafin a kawo mata na kanan da suke da wannan cuta
to misali in wasu sun yi ba daidai ba ku sai ku yi tsarin mulkin Najeriya sashe 41 gashi a gaba na karamin sashe na 1 yace duk dan Najeriya yana da dama ya zauna a ko ina so da haka har in wani ya saba kaida ya kawo maka kai ma sai ka saba
malam me yasa kake ganin
kuma ya rantsa da alqur'ani in musulmi ne gwamnati zai kare tsarin mulki in krista ne ya rantsa da bible sannan jihar nan kun cewa kowa ya zauna jihar da aka haife shi ne ta kawo waɗanda ma ba ƴan jihar ba suna nan yanzu suna aiki a jihar nan manya ne a jihar nan su ya ba basu su zauna a jihar su ba har sun zo jihar wasu suna aiki sannan a ce kowa almajiri shine za a kula daga jihar
kare shi kuma malamai to jama'a zan muka zo karshen wannan shiri na wannan mako sai Allah ya kai mu ranar talata mai zuwa muna fatan mu zo mu ci gaba inda wannan shiri mai zuwa din za ku ji yadda ake bada dalilan cewa ai ba Najeriya kada yake bara ba ana yin sa kasashe irin su Malaysia da Masar da Mauritania da sauransu saboda haka me yasa yake ba daidai ba a Najeriya din nan kuma shin bai kamata a ce iyaye sun bada wani abun ihsani ga malaman da za su hannunta wa yaran su ba sannan ba da bayan haka me zai faru bayan an ga bayan corona din nan za a bari yaran nan almajirai su dawo ko kuma yaya to yanzu kam na za mu yi ban kwana da ku a madadin su malaman namu wato Sheikh Haliru Maraya da Sheikh Jamil Albani da kuma musamman shi wakilin namu misalin Ikra ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC sai an jima
Yeah.
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.